الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƴan uwana masu albarka mutanen garin Kumo da kewaye jama'ar kasar jihar Gombe ina yi mana barka da arzikin samun kai a wannan masallaci na Juma'a ko santa ta musulunci cibiya ta gudanar da ayyuka na addinin musulunci mai sunan marigayi Modibbo Muqaddam a nan Kumo Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya ji kansa da rahama wanda mai girma tsohon minista na Abuja Aliyu Modibbo Aliyu magatakarda Aliyu Modibbo ya gina bisa nafakarsa da daukan dawainiyarsa Ubangiji Allah ta'ala ya saka mashi da alkhairi kuma Allah ya rubuta masa wannan aiki cikin ayyukansa kyawawa da ke taskacewa a wajensa Allah ya gafarta wa iyayensa ya ji kansu da rahama ƴan uwansa Allah ta'ala ya kara musu lafiya da nisan kwana ya kara albarka a cikin zuriyar mu ma da zuriyar mu Allah ta'ala ya mana albarka yau muna magariba ce bayan yinin ranar alhamiswa ya shude mai wa ya zama yau 19 ga watan rajab 11 ga watan rajab 1447 daga hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma yake daidai da 1 ga watan 1 shekarun miladiya shekara 2026 kenan gani nan na shigo cikin tawagar abokina kuma malamina ubangidana Professor Mansur Isa Yalwa hafizahullahu ta'ala sarkin malamin wali Esquire Allah madaukakin sarki ya kara maka lafiya kuma kashin gaskiya shine wanda yake da wannan majalisi to amma zan yi masa sharar fage in yazo ya ga dama ya dora akan abin da nace in ya ga dama yayi duk abin da ya ga dama da ma fagen su ne su ba a gaya musu me za su fada kuma ta ko ina aka bullo suna da abin cewa da ayoyin su da hadisan su ba sai su rubuta su ba Allah ta'ala ya mana muwafaka limamin wannan masallaci mun ji dadin da muka tadda abokin mu ne aminin mu Malam Muhammad Awwal Kumo wanda muka yi zamani da shi a Jami'ar Musulunci ta Madina lalle an samu wanda ya dace da guri irin wannan Allah madaukakin sarki ya baka ikon rikewa ya baka ikon gudanarwa Allah ya maka ilhama ta basira da hikima da kuma jajircewa wajen gudanar da irin wannan babban aiki har ka gadar da shi kai ma ga masu biyowa bayan ka addinin musulunci dama irin wannan shine gatarsa addinin musulunci yana da bukatar cibiya ta kazo nazo bai dace da yin sansani a gidan wani ba bai dace da yin sansani a fegin wani ba addinin musulunci yana bukatar wani sansani ne nasa saboda Addinin musulunci addini ne na karantarwa da jihadi. Addini ne na yadawa da isar da sako. Don haka akwai bukatar a ce akwai wata tushiya ko cibiya wanda daga nan ne hasken yake tashi. Shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga Makka ya koma garin Madina. Da ya isa garin Madina ya fara isa anguwar ko ƙauyen ko rugar kawunansa yankin Quba. Da ya dan huta wasu kwanaki a wajen bai tashi daga wajen ba sai da ya assasa masallaci. Wanda shine farkon masallaci da aka assasa a musulunci. Wayin kana an azhar tashinsa amma ba a gina shi ba. To da ya gangara ya karasa cikin garin Madina bayan an bashi masauki sai da man next target shine yaya za a yi musulunci ya samu sansani. Saboda a can zaman da aka yi a Makka zama ne na ɓoye-ɓoye. Zaman da aka yi a Makka zama ne na tsoro, ba a samu sakewa da har musulunci zai samu sansani da za a haɗu a fara yaɗa manufofinsa ba. Amma da aka zo garin Madina gari ne na mutanen da sun karɓi musuluncin tun Annabi sallallahu alaihi wasallama yana Makka, kuma suka ba da goron gayyata cewa ka zo ka taho da kwai da kwarkwata, za mu ba ku matsuguni, za mu ba ku mafaka, za mu ba ku kariya, za mu taimake ku domin ɗaukaka wannan addini. Wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah madaukakin sarki ya siffanta mutanen Madina ne da halayyarsu a cikin wannan aya mai albarka. Kuma haka aka yi, sun ba ma'aikin Allah masauki, amma bayan ya samu masauki ya aje kayansa. Abin da ya rage shine ya za a samu sansani. Sai Allah madaukakin sarki ya hukunta bisa hukuncinsa da kaddarawarsa. Sai bukatar wannan sansani ko wannan cibiya sai ta fado a wani fili. Wanda wannan fili ana amfani da shi ne wajen shanye dabino, amma asalinsa filin wasu yara ne guda biyu kuma marayu ne, waɗanda suke hannun wani sahabi da ake ce da shi Abu Barzatul Aslami. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to nan ne Allah ya hukunta za mu gina cibiyarmu ta musulunci. Na wane ne aka ce na yara ne guda biyu marayu ne? A nemo su, a nemo ubangidansu. Aka nemo su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sheda musu. Ubangida da yara suka ce ya ma'aikin Allah, wannan fili mun bayar da shi fi sabilillahi a gina masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ba za a yi haka ba. Kuna da bukatar, kuma kuna da bukatar wannan waje. Don haka biya za mu yi. Abin da za mu biya ku da shi zai muku wani amfanin daban. Annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi ya matsa wajen ganin cewa ya biya waɗannan yara kuɗin fili da ya dace da filinsu, da ya dace da kimar filinsu ba tare da an musu ainihin wato wayo ko an musu kwange ba. Aka biya fili, kuma aka azhar sashi, aka ɗauki ginin masallaci. Tarihi ya nuna cewa an yi kwana 12 ana wannan gini. Aka gama ginin masallaci, aka yi rufi, aka yi komai. A wancan lokaci ƙasa ce da icen dabino da ganyen dabino. Haka aka harhaɗa aka samar da masallaci. Amma wannan masallacin anan ake sallah da juma'a da salloli biyar da sauran salloli. Wannan masallacin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da karantarwa. Domin shi duk majalisinsa majalisi ne na ilimi, shi dukkan zancensa zance ne na karatu. Duk abin da zai faɗa taskacewa ake. Uktubu anni kulla shay, yace wallazi nafsi biyadihi la yakhruju minni illa khairan. Ku rubuta komai kuka ji daga gare ni, yace na rantse da wanda raina yake hannunsa ba abin da zai fita daga bakina sai alheri. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama baya faɗa sai ilimi. Da haka Allah ya arzuta shi da masu taskacewa, wasu a cikin zuciyarsu suke taskacewa, wasu suna rubutawa. A cikin wannan masallaci ake wannan dawainiya ta karantaswa. Sannan a cikin wannan masallaci ake tsara jihadi. Idan za a fita jihadi, ina za a je, da dabarun, da lissun masu tafiya, da waɗanda za a aka yafe musu, da karɓan taimako na tafiya yaƙin, na dawaki, da guzuri, da makamai, da duk abin da tafiya yaƙi yake bukata a wannan masallacin ne dai. A nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. A wannan masallaci manzon Allah alaihi salatu wassalam yake shari'a, yake hukunci. Masallaci ya zama nan ne mahkama, nan ne wajen sauraron masu husuma da kuma yi musu hukunci da kuma ɗaukan tanfizin hukuncin idan ya kama a masallaci. Sannan a nan a masallaci Annabi alaihi salatu wassalam yake karɓan baƙi, yake ganawa da baƙinsa masu karɓan musulunci, da waɗanda suka yi musulunci suka kawo masa ziyara da mubaya'a, da waɗanda suka zo da saƙonni daga garuruwansu na kafirci. Kuma daga wannan masallaci ne yake aika saƙonni zuwa ga garuruwan kafirci na kira zuwa ga addinin musulunci. Sai wannan masallaci ya zame matattara. Kenan masallacin shi kadai a gefe guda wurin sallah ne, shi kadai a gefe guda makaranta ne, shi kadai a gefe guda kotu ne, shi kadai a gefe guda ofis ne, shi kadai a gefe guda hall ne. Masallacin sai ya tattari dukkan wasu bukatu da a yanzu hakan nan musulunci yana da tsananin bukatuwa zuwa gare su. Da haka ashe mu musulmai ba iya masallaci kadai muke bukata ba, muna bukatar cibiya ce. Idan an samu masallaci a wani waje, to a samu cibiya kuma a wani waje. Shi kansa masallacin idan an same shi, to ba za a takaita iya sallah a cikinsa ba. Idan an takaita sallah kadai a masallaci, to ba a ba masallaci cikakken haƙƙinsa ba. Domin idan ana magana akan raya masallaci, raya masallaci bai takaita akan sallah kadai ba. Domin musulunci ba iya sallah ne kadai ke raya shi ba. Don haka irin waɗannan bayin Allah da suke da tunanin su samar da cibiya wacce za ta tattaro bukatun musulunci da abubuwan da suke haɓaka musulunci, to irin waɗannan bayin Allah sun caccaci mai musu addu'a ta musamman, kuma a yi musu kyakkyawan ambato. Kuma abin da suka yin wato yana nuna maka tarihi yana maimaita kansa. Mun zo mun tadda wannan masallaci ba masallaci ne kadai ba, wuri ne wanda ya hada da manya-manyan azuzuwa. Kuma wata irin hikima da yake musulunci a ko zamani wato yana canzawa lokaci bayan lokaci. Kaga da dai a lokacin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama iya tsukin masallacin anan ake komai, kuma aka ma hadda wurin kwanan wasu su Abu Huraira, su Suhaibur Rumi, waɗanda suke haduwa su ɗan samarin masallaci. A hakan da masallacin akwai wajensu, a hakan da masallacin za a ce maka akwai ɗan tanti-tanti na masu itikafi, amma tare da hakan akwai makaranta a cikin masallacin. Amma yanzu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu arziki, Allah ya musu baiwa, katafaren fili za a gina masallaci da zai haɗe masallacin Annabi na da guda hudu. Sannan kuma a gefe guda a gina tafka-tafkan azuzuwa. A wani wuri kaga har an gina gurin ɗakin wankan gawa, a wani wuri kaga an gina hadda hall, a wani wuri a gina hadda wajen ajiye littattafa da sauransu. Duka wannan yana nuna cewa wato inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye, Allah sarkin hikima ya karɓe shi tun lokacinsa, tun zamaninsa. Amma da Annabi zai zo yanzu ya ga gudumawar da al'ummarsa suka ba wa addinin musulunci na irin wannan tallafi, ban san wani irin daɗi zai ji ba. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. A ce ka yi aikin da zai faranta ran manzon Allah sallallahu alaihi wa kai ka san inda zai ga wannan da zai ji daɗi. Kai ka san inda zai ga wannan da zai yi farin ciki. To duk mai irin wannan aikin ya yi ƙoƙari ya zama dan Allah ya yi shi. Ba shi da wata babbar riba da ta wuce haka. A ce ka faranta ran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ya ga abin da yake tafafutukar ya yiwu, ashe ya yiwu. muka samu manya-manyan azuzuwa da na tauhidi da na tafsiri da na hadisi da na tarihi da na wane ne an kuma shirye waje wajen karatu domin intaji domin samar da waɗanda za su zo nan gaba su zama su ne da kakku masu rike addinin da haɓaka shi to Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi to shi to irin waɗannan wurare ƴan uwana musulmi irin waɗannan gurare kamar yadda na ambata a farkon jawabi na musulunci bai dace da gidan kowa ba mallakin wani bai dace da fili mallakin wani ba musulunci ya dace ne da guri nasa na musulunci to ire-iren waɗannan gurare mallakar Allah ne malaman fiqh suna cewa ka samar da dukiya wacce take mai tabbata dukiya mai tabbata kuma ka tsare ta ka sadakar da amfanin ta wannan shi ake cewa waqafi kuma idan kai haka to ka bawa Allah kenan dukiya mai tabbata ba dukiya mai tafiya ba kamar kudi kudi an bayar kashewa za a yi wannan sai a kira shi sadaka ba za a kira shi waqafi ba in kai sadakar kudi za a ce kai sadaka ba za a ce kai waqafi ba dukiyar mai tabbata kamar gini kamar gona kamar fili kamar shago gida lambu abin da zai tabbata ma'ana tabbata za a dade za a dauki lokaci zamani bayan zamani ana cin amfanin sa ba tabbata ta har abada ba tunda kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ne kadai mai tabbata har abada to sai kuma ka sadakar da amfanin abinda ake nufi da tsarewa dukiyar da tabbatacciyar dukiya abinda ake nufi da tsarewa shine ba za a sayar ba ka tsare ba za a sayar ba ka tsare babu kyautarwa ka tsare ba za a sanya shi cikin gadon ka ba to ba wani lokaci da za a ce wannan wajen ya zama na sayarwa ko da za a ce wannan wajen an yi kyautar sa a wani ya zama mallakin mutum daya ko kuma ran da mai shi ya gina in ya fadi ya mutu a ce ya shiga cikin gado na magada ne babu wannan ranar kyauta ce aka yi wa Allah madaukakin sarki kuma ba a karbanta in an riga an sallama wa Allah ba a cewa ba ni kayana idan kun yi karatu a littattafan fiqh za ku tadda ko ragon lahiya ne mutum ya saya ya ce wannan na lahiya ne to ba a canza shi in ya mutu za a yanka masa shi in ya mutu kafin layya za a yanka shi na layya ne in ya karye ma za a yanka shi na layya ne in layya tai za a yanka shi na layya ne saboda ya riga da ya sanya shi na ibada ya riga ya bar shi wa Allah to haka irin wannan dukiya to musulunci ya kwadaitar akan haka saboda hanyoyi ne na tabbatuwar addini da kuma ci gaban musulmai shi yasa akan yi irin wannan don ciyar da musulunci gaba kamar irin wannan wanda ya hada da gurin sallah ya hada da wurin karatu ya hada da wurin ganawa da sauransu kuma akan yi irin wannan domin ci gaban musulmai ci gaban kyautatuwar tattalin arziki idan masallaci ne ko makaranta da za a rika karatu to zaka ce wannan an yi ne don ci gaban musulunci amma ana iya yi kuma don ci gaban tattalin arzikin musulmai shine ayi waqafin gida gida ne aka gina shi sai aka yi waqafin sa amma waqafin ba na a zauna ba waqafin na a bada shi haya kudin hayar kuma idan an karba to a ciyar da marayu ko a ciyar da miskinai ko a aurar da waɗanda suka kasa yin aure ko kuma ƴan uwana ni da na sayi wannan gida a dinga kula min da zumunci na da kuɗin sai ya zama na cire hannuna daga wannan gida amma na tsara abin da nake so a yi da kuɗin hayar idan an karba ko shago ko gona da haka ana iya yi ya zama amfani za a da abin amfani na musulunci sai zama habakar musulunci. Ana iya yi ya zama haya za a bayar ko abin sayarwa za a rika yi kudin sai a rika gudanar da su ko wa masallaci ko wa marayu ko wa fakirai ko wa aramil matan da aka mutu aka bar su da yaya marayu a hannunta ko na makamancin haka. Wannan hanyoyi ne wadda tun da can sahabbai sun ginu a kansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fara assasawa da ginin masallacinsa. Sai gashi sahabbai sun karba hannu bibbiyu. Abu Talha shi ya bayar da bi'ru Bayruha. Uthman dan Affan shi ne ya sayi bi'ru Ruma, Rumatul Ghifari, ya sayi rijiyar Ruma a wajen mai rijiyar a yayin da ake bukatar rijiyar a garin Madina saboda ruwan ta yana da dadi. Shi kuma yake sayar da ruwan da tsada saboda shi ma ya inganta tattalin arzikinsa. Yayi sadakar ta ga ba zai iya ba saboda tana da muhimmanci a wajensa kuma tana kawo masa kudin shiga. Usman dan Affan yayi cinikin wannan rijiya da tsada, ya sayi ta dirhami 35,000 tun a wancan lokacin. Da tsada ya biya wannan rijiyar. To tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yi wa Rumatul Ghifari tai cewa ka ba da wannan rijiya, wannan idaniyar ruwa ka ba mu ita, kai kuma Allah madaukakin sarki ya baka idaniya a aljanna. Amma sai ya ji nauyin rabuwa da wannan dukiyar domin an fasul mali ne ilai. Dukiya ce mafi daraja a wajensa. Amma Usman da ya saya sai ya je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'aikin Allah, na taba ji ka ce da Rumatu ka ba da wannan rijiya, Allah madaukakin sarki ya sauya maka da rijiya a gidan aljanna. Yanzu na sai rijiyar Ruma. Ya ma'aikin Allah, idan na ba ku wannan rijiya a musulunci, ni ma za a ba ni rijiya a aljanna madadinta. Manzon sallama ya ce kware da gaske Usman. Sayyidina Usman ya ce to na sallama wannan rijiya fi sabilillahi wa musulman mutan Madina da kewaye. Ina mai tabbatar muku da cewa wannan rijiya ta Usman dan Affan ta haifar da dukiya mai dimbin yawa. Yanzu haka mai zuwa Madina, idan ya je garin Madina, a kewayen haramin Madina akwai katafaren gida otel da ake saukar da ƴan umra da alhazai da aka rubuta waqfu Usman ibn Affan, waqafin Usman dan Affan, da kudin rijiyan nan ne. Kudin da ake samu a jikin wannan rijiya da shi ake gine-ginen waƙafi, waƙafin bai kare ba har yanzu ba tun Usman dan Affan. Ga hotel nan na Usman dan Affan, ba wai mai sunan Usman bane, nasa ne wadda wannan rijiyar ta haifa, ko ba iya wannan ta haifa ba. Kuma a yanzu haka, wata ran ina karantawa sai na karanta ashe rijiyar yanzu hakan nan tana ƙarƙashin kulawar Ministry of Water Resources na kasar Saudiya, ministerin harkokin ruwa na kasar. Rijiyar tana hannun wannan ministerin, kuma ministerin daukanta yayi haya, biyan haya ministerin yake shekara-shekara. Sannan daga wannan rijiyar kuma yake supplyin ruwa da ake amfani da shi a garin Madina. Har yanzu daga sahabbai sun yi koyi da wannan manufa. Manufa ce wacce take taimakawa rayuwa ta musulmai. Yanzu wannan waƙafin na Usman, Allah kadai ya san dimbin waɗanda suke amfana da shi. Kuma shi wannan otel ɗin da duk wani otel da aka gina da wannan kuɗi, kar ku manta fa, kuɗin hayar idan an karɓa su ma na waƙafin ne. Idan an karɓi kuɗin hayar kuma su ma sai a mayar su kuma cikin infaki, cikin ciyarwa. A karɓi kuɗin haya a ciyar, sannan a karɓi kuɗin hayar rijiya a sake gina wani gida, shi ma a bada hayarsa, a karɓi kuɗin hayar a ciyar. Idan Allah ya albarkaci waƙafi, malam abinda zai samar yana da yawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala albarkaci wannan waƙafi, ya sa maka albarka a cikin waƙafinka. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya rubuta maka shi a mizaninka na kyawawan ayyuka. Dukkan sauran waɗanda suke da waƙafi, Allah ka karɓa musu. Waɗanda ba su da shi, Allah ka ba mu ikon mu yi. Allah ka ba mu zuciyar yi, ka ba mu damar yi. Ubangiji Allah ka ba mu tanadi kafin mutuwa. Zan dakata daga wannan gabar domin kana dame ku da surutu. Alhalin asalin mai yin wa'azin bai riga ya ce komai ba. in aka bar mu kuma muke ta sukwana sai kaga an zo an cinye lokacin ba mu faɗa abin kirki ba kuma lokaci ya kare Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zama lafiya wa sallallahu wa sallim al nabiyil karim ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بايان هكا ɗan uwana al'ummar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gashi da yardar Allah yau mun samu haduwa da ku daga mora fuskoki da gangan jiki bayan haduwar mu a zukata a karon farko a birnin Kumo jihar Gombe ziyarar mu kenan ta karatu ta farko a wannan gari kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa wannan ziyara ta mu ta kasance a ɗaya daga cikin gidaddajin sa wannan masallaci sabo da aka saba suna Masjidul Umma da ke nan Kumo wanda mai girma Alhaji Aliyu Modibbo PhD Allah ya masa sakayya da alkhairi ya gina kuma ya sashi a matsayin waƙafi wanda ya rada wa wannan masallaci da kuma cibiyar sunan mahaifinsa wato Modibbo Muqaddam Umar Islamic Center da ke nan Kumo wanda wannan masallaci ya kunshi a tattare da shi bangarori daban-daban bangaren masallaci shi kansa da bangaren cibiyoyi na ilimi da zauruka na karatu da babban ɗakin taro da ma madafi inda za a rinka dafa abinci domin ciyar da mabukata fi sabilillah haƙiƙa wannan aiki yana ɗaya daga cikin ayyuka da kowane wanda Allah ya bashi dama zai yi ƙoƙarin ya zama ya yi irinsa ko ma ya yi wani adadi na irin abin da Allah ya hore masa ya yi kafin ya bar duniya wanda Allah ya nufe shi da irin wannan alkhairi sai ka ga yana ɗaya daga cikin cigaban da yanzu muka samu a wannan ƙasa tamu musamman a wannan yanki namu na arewacin Najeriya inda mawadata da yawa suke yin gasa cikin wannan aikin alkhairi a gina wannan masallaci a gina wannan cibiya a gina wannan makaranta duka saboda yin sadakatun jariya sawa'un mutum yayi domin kansa ko yayi domin iyayensa ko yayi domin waɗansu makusantansa ko rayayyu ko waɗanda suka bar duniya wannan haƙiƙa babban abin alfahari ne kuma abin so ne da yake nuna ci gaba da wayewa na addinin musulunci a wurin musulmi a wannan yanki kowa ya sani a da babu wannan wayewa a tsakanin mawadata a baya na gina cibiya wadda ta dace da zamani irin wannan wanda kuma da wannan ne musulmi za su nuna wa Allah sun gode da abin da ya musu na ƙarin arziki da kuma wannan ne musulmi za su nuna sun gode da irin ci gaba da wayewa na addini da suke samu daga irin waɗannan cibiyoyi shi kansa Aliyu Modibbo Allah ya karɓi wannan aiki nasa Allah ya gafarta wa iyayensa Allah ya gafarta wa ƴan uwansa wanda ya rage cikin ƴan uwansa Allah ya ƙara masa lafiya ƴaƴansa Allah ya musu albarka sannan dukkan waɗanda muka rage tare da su Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe kuma ya ba mu kyakkyawan sakamako bayan mutuwa amin ina matukar godiya gare ku bisa karba da tarba da kuka yi mana tawagar waɗanda ke kula da amanar wannan masallaci gargashin limamin masallacin Sheikh Muhammad Awwal tare da sakatare na administration mai kula da harkokin gudanarwa tare da sauran abokan aikin su da kuma dukkan ƴan uwa malamai da kuma abokan aiki cikin ƴan agaji da ƴan jarida da sauran su gaba daya da kuma ƴan uwan mu ɗaliban ilimi Allah ya muku sakayya alheri na ji daɗin wannan ziyara ta kumo har na ji a raina to Allah ya yarda kafin mu tafi zan sa ranar dawowa kuma na tabbatar shi kansa aboki na mai girma mai shari'a Sheikh Abubakar Musa Giyade ko ba mu yi rada ba na tabbatar ya ji daɗi waɗansu dogayen kaji da ya danne kuma ya ce a ajiye sauran a rufe kar a taɓa su sai ya dawo shi kansa shaida ne cewa in Allah ya yarda zai sake dawowa Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi sa'annan kuma tunda ziyara ce ta masallaci da kuma cibiya ta musulunci ya kamata maganar mu kar ta wuce haka Allah ya bada dacewa ga shi Sheikh Abubakar ya yi kyakkyawar lacca da bata da bukatar a taɓa wani abu a kai sai dai kawai in ƙara sharhi akan abin da ya faɗa don ya riga ya buɗe mana karatun da yin bayani akan muhimmancin da irin wannan cibiya ke da shi ya ɗauko tun daga kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muhimmantar da ginin masallaci da kuma mai da shi cibiya kuma ya kira ta sansani na harkokin addini da kuma yadda masallaci ya kasance cibiya ce ta gudanar da harkokin addini a da da kuma har yanzu hakika wannan karatu nasa ya fito da abin da muke nema fili musamman ma yadda Allah ya sa karatun nasa ya nuna yadda ake zamanantar da harkar addini a ƙarshe kun ga yadda ya cika da magana akan yadda ake zamanantar da waƙafi waƙafin nan da ya faɗa na sayyidina Usman ibn Affan dadewarsa fa shine gwargwadon dadewar musulunci tun daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko a Madina ya biya kudin wannan masallaci na bi'ru ruma amma tun daga lokacin har yanzu wannan waƙafi yana gudana ya kuke tsammani idan muka ci gaba da yin irin waɗannan aikace muka cika duniya da su kuma Allah ya karbi aikin ya sa masa albarka ina da tabbacin cewa nan gaba al'ummar musulmi inda za su samu wayewa cikakkiya akan yadda ake gudanar da waƙafi da kuma a samar da su da yawa a ɓangarorin rayuwa daban-daban wallahi za mu kashe wa kanmu damuwar barace-barace za mu kashe wa kanmu matsalar talauci da kuma zaman kashe wando da rashin aikin yi kai za mu ma kai lokacin da za mu daina dogaro da gwamnati akwai kasashe da yawa na musulmi da al'umman musulmi a cikin su suka amfana da waqafi ta yadda har suka zama waqafi yana musu abubuwa a madadin gwamnati ta yi musu kasar Turkiya kasar Bangladesh kasar Pakistan kasar Malaysia da Indonesia da ma kasar Saudi Arabia da muka fi sani a nan kusa duk suna da misalai masu yawa irin wannan wanda zai zama wani waqafi da aka yi don addini ya magance wa mutane matsalolin su ta yanda ba sa bukatar sai sun jira a wurin gwamnati hakika abinda ake nema a wurin mu abubuwa uku ne samarwa kyakkyawar niyya da manufa domin Allah ya sa wa abun albarka da kuma kyakkyawar gudanarwa da amana in aka samu waɗannan abubuwa guda uku akan cibiyoyin da ake ginawa na addini aka samar da su saboda Allah sai zama Allah ya sa albarka a ciki aka samar da su ingantattu ta yanda ba za su yi dan lokaci kaɗan su lalace ba aka samar da amintattu ƙwararru waɗanda za su gudanar kuma waɗanda za su zaɓi ɓangarorin da aka fi bukata a kula da shi to wallahi za mu samu albarka albarka mai yawa wannan masallaci da kuke gani a yanzu idan har Allah ya karɓi wannan aikin kuma ya sa albarka a ciki kuma aka ci gaba da gudanarwa masu amana da aka bar musu ko da rai ko ba ran wanda ya gina shi Allah kadai ya san yawan amfanin da zai samar idan an yi kyakkyawan management and utilization masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai shine babban misali shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo fa don ya kafa gwamnati ne zuwan sa Madina ba ya zo bane ya zauna a matsayin almajiri ko malami kawai ya zo ne a matsayin shugaba gaba daya sai Allah ya nada masa shugabanci na dukkan bangarori na rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine chief executive kuma commander in chief manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine chief justice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine chief legislator shine mai sa doka shine kuma mai fassara dokar ta hanyar yin shari'a in an zo gaban sa shine kuma mai zartarwa haka shine yake matakin matsayin shugaban kasa shine kuma yake matakin babban mai shari'a shine kuma yake matakin babban mai sa dokoki a yanzu gwamnati ba mutum ɗaya da zai iya hada waɗannan abubuwan duka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka shi kadai ya hada a yanzu waɗanda suke kula da harkar shari'a suna da bukatar a gina musu judiciary nasu daban waɗanda suke kula da harkar samar da dokoki suna bukatar a gina musu legislature inda nasu rinka gudanar da ayyukansu na tattauna maganar dokoki da tsasu sannan waɗanda suke gudanar da al'amura na executive suna da bukata a gina musu ministry dukkan waɗannan abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su a cikin masallacin sa ne kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban liman a cikin masallaci ne yake limanci kuma a cikin masallaci ma mu suke bin sa haka shine spiritual leader a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada fatawa da karantarwa a cikin wannan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake matsayin alkali na alkalai don haka kotun sa ai masallacin sa shine supreme court masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine defense headquarters anan ne yake tsara sojoji anan ne yake bada umarni a cikin masallacin sa yake zama ya fadi inda waɗannan za su je yaki da waɗanda ake so su dawo waɗansu su je su karbe su kuma daga masallacin ne shi ma yake shiryawa in za a fita tare da shi don haka masallacin sa shine ministry of defense kuma shine defense headquarters masallacin sa sallallahu alaihi wasallama shine Ministry of Finance and Economic Planning. Duk abin da ake bayarwa na taimakon mutane da zartar da yanda za a raba zakka da gaya wa mutane yanda za su yi wakafi da waɗanda suke da damuwa su kawo a biya musu duk a cikin masallacin yake biya. Don haka harkar kashe kuɗi da gudanar da yanda za a raba kuɗaɗen na hukuma duk a cikin masallaci yake. Masallacinsa shine kuma ya zama kamar Ministry of Social Welfare da kuma haɗe-haɗen masalih ijtima'iyya, wane na bukatar sulhu, wane akwai daidaito tsakaninsa da makocinsa, wane zai yi aure, duk a cikin masallaci ake haɗawa. Sannan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rungurungum shine ma correctional center ko prison, a nan yake daure masu laifi a cikin masallacin. Daga in aka samu mai laifi da ake bukata a daure shi, baya bukata a kai shi ko ina, can bayan masallaci za a samu wata fila sai a daure shi a wurin ko kwana nawa zai yi a cikin wurin zai zauna, kuma ko da arne ne ko da ba musulmi bane. Saboda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka cewa masallaci fa zai iya zama ko ina ku a matsayin ku na musulmi. Idan masallaci ya iya zama babban ofishi ko cibiyar gudanarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wane ne shugabancin sa ya hada yawan dawainiya da ayyukan da yake iri na ofis din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ba wani mutum a duniyan nan face yana da bukatar wanda zai delegating wani abu na powers din sa, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa yake komi, shi zai ja sallah. Idan aka zo da shari'a tsakanin wane da wane, shi da kansa ne zai, ba zai ce wane yayi ba. Idan aka zo rigima wanda ta shafi kasa da kasa da za a warware ta, international relations ko diplomatic issues, a masallaci za a zo a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban ofishinsa na sakatarensa Zaid ibn Thabit a cikin masallacin yake, shi zai gaya masa a rubuta abubuwa na gwamnati a tura zuwa Rum, a tura zuwa Farisa, a tura zuwa ina, duk Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacinsa yake yi. Don haka da shi da sakatarensa da majalisar dattijai wannan al'asharatu mubasharuna bil janna duka a cikin masallaci ake zama. Sannan wane ne wanda aikinsa yake da yawan da ya kai iri na Annabi sallallahu alaihi wasallam? Babu shi. Zai yi aikin gudanar da harkokin duniya har waɗanda ba musulmi ba za su zo su same shi a masallacin, ba wai kawai na 'yan ƙasar Hijaz ba ko 'yan Madina, Nasara Najran da suka taso tun daga Najran can kusa da Yaman, ba ma musulmi ba ne, kiristoci ne, amma a masallaci ne ya karɓe su. Sannan kuma harkokin cikin gida na rabon arziki da harkokin cikin gida na abin da ya shafi raba husuma, wannan na jama'a kenan da na harkokin duniya, bayan karantar da addini a cikin almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mutane, a cikin almajiransa akwai aljannu ko babu su? Duk ina ne makarantar cikin masallacinsa sallallahu alaihi wasallam? Wane ne yake da dawainiyan office irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Amma bai da bukatar sai an yi office anan, an yi office anan, an yi, shi yasa masallaci ba girman sa ba. Ku lura da kyau, ba yawan kuɗi da aka kashe na kayan kawa ta masallacin ba, a'a, mai masallacin wata hidima yake yi wa al'umma musulmi. Kar ku rena aiki da tasirin da masallaci zai iya yi wa al'umma, matukar aka samu haɗin kai a masallacin da dukkan wanda yake amfani ga al'umma ya zo ya bada gudumawarsa a cikin masallaci. Liman ya ja mutane sallah, sallah da ta dace da yadda kowa zai ji nutsuwa, sallah da a cikinta akwai fiqhu, babu takaitawa mai tsananin da zai sa wani ya ga kamar wasa ake yi, babu tsawaitawa da wani zai ga ana takura masa, ga kyakkyawar mu'amala, ga liman ya iya karanta alqur'ani, gashi ya san fiqhu. Sannan a samu masu karantarwa da za su rinka ilimantarwa yanda duk yadda karatunka yake in ka zo nan zaka iya baje littafin ka ka zauna a karantar da kai sannan ya zama kuma masallacin yana wani abu na taimakon al'umma wanda yake jin yunwa ya zama masallaci zai zo a bashi abinci wanda matarsa ko ƴaƴansa suke asibiti bai da kuɗin da zai biya magani ya zo masallaci ya dauka masa nauyin yanda zai biya wannan wanda aka kori dan sa a makaranta ko yana da marayun da ba zai iya biya musu ba masallaci ya zama yana da asusun da ke kula da wannan wanda suke da matsala tsakanin su da iyalan su da ƴaƴan su ya zama akwai majalisa ta sulhu a cikin masallaci wanda za a zauna a musu sulhu akwai committee na dattijai da dattawa da malamai a tsakiya wanda za a zauna a yi sulhu tsakanin waɗanda suke da tankiya a tsakanin su kai ya zama ma masallaci zai iya karbar tawaga ta ƴan siyasa waɗanda suke da wani hankoro mai kyau akan taimakon al'umma a zauna da su a masallaci ya zama waɗanda suke da ideology ne irin na masallaci waɗanda kuma suke da tunani na me ya kamata a gina masu cikin masallaci sai a zo a zauna da su a masallaci kai da kake so kai takara me zaka yi wa mutane kai din wane ne sai zama abun ya kai ga masallaci su da kansu za su iya tashi daga committee su su ce wane yana cikin waɗanda muke da kyakkyawan zato da tsammani akan su za su iya zama potential leaders ya kamata wani mu gina shi da irin ruhi na masallaci da ruhin taimakon al'umma da kishin addini da kishin ƙasa ya zama mana nan gaba shine wakilin mu a siyasance sai zama daga masallaci ne aka kyanke shi mutumin da zai zama wakilin mutane a siyasance in muka kai lokacin da masallaci shine cibiyar shugaban karamar hukuma ko gwamna ko shugaban ƙasa masallaci shine cibiyar malamai na addini masallaci shine cibiyar likitoci da injiniyoyi da sauran kwararru masu kawo ci gaba na al'umma na harkar yau da kullum masallaci shine cibiyar da ya samar da alƙalai masallaci shine cibiyar da ya samar da dukkan mutane waɗanda suke da wani abu a hannunsu na kasuwanci da suke juya tattalin arziki menene ba za mu yi ba a cikin ƙasa masallatan mu sun fi shekaru dukkan mu galibin masallatan mu mun tashi mun same su suna nan masallatan sun kyankyasar da mu mu kuma me muka kyankyasar wa masallatan mun tashi mun ga iyayen mu suna zuwa masallaci mu ma aka fara zuwa da mu masallaci yanzu masallatan mu yadda wayewa ta tafi zuwa yanzu ya kamata a ce masallatan mu sun kai yanda idan aka gina to zamu fara tunani yaya zamu zamanantar da aikin masallaci ya wuce yanda ake tsammani kawai liman yazo ya ja sallah ya fita ta gaba ko kuwa sai an tafi sai an dawo sallar la'asar irin yadda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine farkon jami'a a tarihin rayuwar bil adama amma duniya ba ta kirga shi saboda an dauke shi a matsayin cibiya ce ta harkar spirituality kadai amma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a duniya fa babu karatu she sa Allah farkon wayin da ya masa yace ikra kai karatu da yake makka kamar yadda malam Abubakar yake cewa labewa ake ana buya idan da a samu cikakkiyar damar da za a yi karatu babu ana da masallacin dakin Kaaba amma an hana su shiga humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya gina nasa masallacin sai aje kujerarsa ta karantarwa ya kafa tubali na mumbarin sa na karantarwa da hutuba laraba ba su taba ganin irin wannan ba a tarihin su sai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama a cikin wannan masallacin ne ake karantar da mutane addini har aka gano cewa ashe masallaci shine cibiya ta karantarwa babban abin da zaka kawo domin kawo gyara a ko ina shine ka kawo wa mutane canji a tunanin su da kwakwalwar su da yadda za su sarrafa tunanin su akan ilimi da wayewa wannan shine farkon wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wurin ubangiji ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu kai dai bambancin ka da karatu wadansu kai kai naka saboda Allah amma ka karanta komai da ake karantawa shi yasa Allah yake ikra ka karanta amma bai fadi mafulun bihi ba ka karanta komai in dai ilimi ne kai dai bambancin ka da wanda zai karanta wancan ko mai kyau ne ko mara kyau ka je ka karanta amma kai ka karanta saboda Allah har mummunan abu kaje ka karanta amma kai kai saboda Allah ne don ka juya mummunan ya koma kyakkyawa ai ba a yashe salga sai an shiga cikin ta saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gina masallacin sa sai zama shine center of learning center of intellectual development musulunci bayan 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 hukuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabai sai suka dora akan wannan tabi'ai suka dora akan wannan sai ya zama su magabatan mu da suka gane muhimmancin ilimi sai suka rika maida masallatai suka rika zama jami'o'i tsarin university system da yanzu muke da shi a duniya wanda yanzu mutane suke gani idan karaso ka samu isasshe ka koshi sai ka tafi turai to al'ummar musulmi suka fara yin tsarin yin jami'a a duniya kuma a masallaci aka fara yi Allahu akbar al'ummar musulmi suka fara yin makarantar primary shi makarantar primary tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara shi hadisi ne ingantacce daga Zaid ibn Thabit a cikin musulan kuma daga Abdullahi dan Abbas cewa lokacin da aka yi yakin Uhud ai da aka yi yakin Badar da aka kamo fursunonin yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi shawarar Abubakar cewa kar a kashe su suna da amfani da za su yi mana ai sun iya karatu wasu suna da kuɗi wanda suke da kuɗi su kawo kuɗi su fanshi kansu don mu tara wa gwamnati kuɗi don a fara aiki waɗanda kuma suke da ilimi su karantar da ƴaƴanmu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude makaranta makarantar yara me sunan da primary yanzu ne sunan da haka da lokacin ba a sa mata primary ba amma dai an ce makaranta ta yara kuma yara ne masu karatu an sa musu malami a ciki me sunan wannan makarantar primary school ba abin da aka kawo daga baya sai suna kadai amma aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya fara sai aka kafa musu aji sai aka debo ƴaƴa daga cikin yaran ansar yara kanana waɗanda za a zabo su masu kokolwa sai aka ba wa kowane mutum sai aka ba shi yara guda 10 sai aka ce idan ka sa ƴaƴa 10 suka yi graduating a hannunka shikenan a madadin ranka ka tafi kenan an yaye ka an sallame ka sai aka yi wa kowa gurgurdon yara wani ya bashi yan kananan yara kaga yan primary kenan wani ya bashi saffa saffa kaga yan secondary kenan wannan shine farkon cibiya ta karatu na yara da aka fara gani a tsarin Laraba kuma a tsarihin tarihin bil adama a tsarin tarihin bil adama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan yana cikin sunan yana cikin sunan Tirmidhi kuma waɗanda suke karantar wannan ba musulmi bane ba wanda zai tabbatar maka asalin makarantar primary kenan saboda in dai makarantar islamiya ne ai manzon Allah ne yake koya musu tunda aka yadda da arna su karantar ka san ba addini za su koya musu ba me za su koya musu karatu da rubutu irin na zamani sai aka sa su suka karantar da ƴaƴan musulmi shi Zaid ibn Thabit wanda shi ya ruwaito hadisin yace ni a irin wannan makarantar nayi karatu daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ni in ci gaba jin karanta anan jin karanta anan har ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shi shine sakataren gwamnati ashe ba a ci gaba sai da ilimi ashe kuma tushen ilimi shine masallaci jami'a ta farko a tarihin bil adama idan ka dubi al-aluman Oxford Academy ko Oxford Scholastic Academy yace farkon jami'a a tarihin bil adama shine jami'ar tarawiyin wadda aka fara ta a kasar birnin Tunis da kasar Tunisia da yanzu wanda farkon da masallaci shine farkon jami'a wannan jami'ar an yi ta fatun shekara 120 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun zamanin tabi'ai jami'a ta biyu wanda a wurin alkaluman UNESCO cibiyar binciken tarihi ta majalisar ɗinkin duniya su kuma suka ce ita ce ta farko ita ma dai ta musulmin ne ita kuma tana Morocco a Fas shekara ta 300 da wani abu bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan jami'a ta uku ita ce Jami'atul Azhar da take Masar duk wadannan guda uku a kasashen musulmi suke kuma farkon su daga masallaci suka fara kafin daga baya turawa suka zo suka kwaikwaya aka University of Bologna a Italy wanda auren turawa sun dauka ita ce jami'a ta farko amma a tarihi wadanda suke bin adalci sun ce farkon majami'a da aka fara yi musulmi ne suka fara don haka musulmi su suka fara yin primary musulmi su suka yin secondary musulmi su suka fara yin jami'a duka idan aka fara a cikin masallaci ashe masallaci ya wuce inda kai ka dauka masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a yanzu idan ka je center of learning ne wanda zaka iya a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka fara karatu tun daga naziri har sai ka gama jami'a baka zuwa a cikin masallacin ba a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai azuzuwa waɗanda suke karantar da ƴan matakin primary da ƴan secondary da ma karatun jami'a har ka gama duka a cikin masallacin wannan duk na kawo wannan misali ne don nuna mana yadda zamu iya zamanantar da harkar gudanar da masallaci abinda muke bukata abubuwa guda uku wadanda za su gina saboda Allah don duk abinda aka yi saboda Allah ya fi dorewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man bana lillahi masjidan badallahu lahu baitan fil janna in dai zaman lillah saboda Allah aka yi kai ka samu ladan aljanna sannan Allah ya sa masa albarka mutane su amfana abu na biyu shine masallacin ya zama wato an sa shi a hannun masu gudanarwa amintattu kuma wayayyu waɗanda suka hada wannan abu guda biyu wayayyu ta yadda suna da karatu da wayewa na addini suna da kuma wayewa na zamani yanda duk yanda zamani zai ci gaba su ma za su ci gaba ba za a kawo wani abu mai kyau a masallacin saboda ci gaba su ce a'a wannan masallaci bai kamata ai wannan ba a'a wannan a'a duk abu inde na ci gaba ne kuma bai saba da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an ka muku a masallaci ku karba yanzu an ce za a kafa aji a cikin nan masallacin misali ko a wani masallacin sai aka ce mallam yana karantar da ahlabi wanda yana karantar da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama 40 hadisan wanda yana karantar da buƙarar tauhid wanda yana karantar da alqur'ani wanda yana karantar da tafsiri to menene kuma laifin a ce yaran mu saboda su ci waye da ne ko malamin bokon nan mu hada wani kudi a bashi a ce masa ya zo cikin masallaci ya zo karantar da ƴaƴan mu an gama ahlari kuma sai a zo a fara karantar da mathematics da integrated science waye ga maka laifi ne sai zama yaro idan ya tashi sai ya je ya ci paper zai rinka tuna cewa a masallaci ya samu inda ya ci paper nan wanda yaro zai manta da tarihin masallaci sai zama yara sun tashi marayu sai aka ce asusun masallaci ne yake da asusun marayu sai aka sa yara aka musu aka yi enrolling din su a makaranta kullun za a musu uniform masallaci za a zo su ce uniform din su ya mutu ko za a biya kudin makaranta su zo masallaci su faɗa sai a rubuta sai a je a biya kudin makarantar yaran nan sun tashi suna ji baban su da uwar su masallaci ne wannan yaro zai manta da masallaci wannan yaro in ya samu arziki me zai fara ginawa masallaci da haka ne ake jawo mutane su yi hidima wa addini haka ƴaƴan talakawa waɗanda a gidajen su babu abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya maida masallacin sa cibiya ce ta tattalin arziki a masallaci zai ce a bada sadaka a masallaci zai raba zakka a masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa akan je duk waɗanda suka yanka dabino sai ce ku kawo na masallaci sai kowa zai kawo wato wani yanki na dabino sai a aje kwando duk wanda yazo masallaci sai dan taba yana ci duk mutumin da ya san a masallaci akwai irin wannan to ya san shi ma fa masallaci yana da hakki shi ma nan gaba iya samu ya kawo irin sa yara kanana waɗanda suka tashi a gidajen talakawa wanda ba su da abinci mawadata su kuma sun sa kuɗin su da jarin su sun kawo buhunan masara wanda yayi noma ya wuce excess din abin da zai ci sai zo ya aje a masallaci shinkafa a aje wanda yake da kuɗi ya kawo ko wanda ya bada wani abu na bangaren kuɗin zakka a zo a aje sai zama dukkan talaka wanda bai da abinci sai a sa masa register masallaci ya dauki nauyin gida 5 gida 10 gida 20 gida 100 gurgurdan yawan abin da ake da shi sai ya zama kowanne sati da safi misali ranar juma'a sai su turo ƴaƴan su sai su zo su karba musu shinkafa kwano kaza masara kwano kaza da kuma kudin cefane daga wannan kudin da aka aje da kudin zakar ko kudin da aka bayar na sadakar sai a rika bayarwa sai su je ana ciyar da su wanda yaro in ya tashi ya san waye ciyar da shi masallaci wannan yaro zai manta da masallaci uban sai yana kawo shi masallaci kawai ga sai dai ayi sallah ayi sujada a tashi in ya shiga sai ga wani ya ture shi in yana wani wuri wani ya kore shi ya ce karka shigo zaka kwatantashi da yaron da ya san ana zuwa da shi masallaci ko masallaci yana ciyar da shi wannan yaro in ya tashi ka tabbatar yanda zai kaunaci masallaci da masallata daban yake da wanda ya dauki masallaci kawai wurin sallah ne an masa bulala an kawo shi kuma an masa bulala wani kuma ya kore shi ya ce karka ci karku bata mana masallaci ya kamata mu za mu jawo wa masallatan mu wannan amma da din ya zama mun ba da dama da za a rinka yin barace barace wani ya tashi a masallaci ya karya ma yace bai da kaza a gidansa a hana irin wannan a cikin masallaci mawadata su bayar tsakanin su da Allah mutum ya sa yana da kudi sosai ya ware wani yanki ko ya ware wani babban shago ko gidan mansa sai ya ce wannan wakafi ne na wannan masallacin wane shi ya gina wane shi kuma zai dauki nauyin jinya ne na masu asibiti da kuma matalauta waɗanda ba su da abinci sai zama duk kudin da ake samu akwai amintattun da aka ba su sai suna tara wannan kudin don haka akwai register daga kungiyar iman a cikin asibiti duk wanda yake bai da halin da zai biya kudin operation ko kudin gado ko kudin allura ko kudin magani sai a ce a je masallaci kaza akwai amintattu wayayyu wani da aka samu accountant ne amma shi yanzu yana da expertise din sa a can nan kuma yana so ya bada gudunmawar sa masallaci saboda Allah shi ma sai dai ya sa kudin sa ba wai ya ce a biya shi ba to wannan account din yana da amana sai zama duk wanda yake ba zai iya biyan kudin magani ba sai a zo masallaci sai a biya masa ba kudin za a ba shi ba sai a tura a je a biya magani sai a san da cewa wane jinyar sa masallaci ne ya masa jinya bai san sunan ka ba kai ka turo ne saboda Allah kana so sai alayira ka girba duk wannan abubuwa ne masu sauki da zamu iya me yasa ba zamu maida masallatan mu su zama haka ba yanzu daga cikin abin da aka gina anan har da kitchen inda za a rinka dafa abinci ana zuwa ana diban girki musamman gaurayen nan suna jiran ran da za a fara an ce kowace ranar juma'a za a dafa abinci a ciyar da adadin mutane in an zo azumi a rika ciyar da mutane wani shi kuma yazo wannan ya dauki ranar juma'a wani sai ce shi kuma ya dauki ranar alhamis wani kuma ya dauki ranar laraba dan haka ne za a iya sai mu ciyar da duk wanda bai da abinci sai ya zo masallaci haka ci zai mana wajen gina al'umma ya gina mana tunani da ilimi ya gina mana tattalin arziki da zamantakewa har ma ya iya gina mana siyasa kuma na ji daɗi kwarai da gaske kamar yadda Malam Abubakar ya faɗa da aka kawo wayayyen mutum wanda ya karatu a waje ya ga irin yadda tsarin zamantakewa a masallacin mu ɗan waje suna da zuciyar taimakon addini suna da kuɗin da za su bayar wa addini amma tsakani da Allah zuciyarsu ba ta ɗanfaru da masallaci irin na mutanen mu ba kashi nan da ni da Malam Abubakar dukkan mu mun yi zama a kamar Masjidul Qiblatain masallaci kawai na unguwa irin haka ba za ga mutane sun cika a sallah sallah asuba sallar isha'i kamar yadda mu muke cika a masallaci ba don haka zuciyar mutanen mu tana son sallah abin da muke bukata shine mu wayar da su mu wayar da kawunan su gane masallaci ba sallah bane kadai aikin sa masallaci aikin sa shine gina al'umma ta kowane bangare to duk mutumin da ya samu wani abu sai ya ce ina so in fara gudumawa a masallaci yanzu wannan bawon Allah da yake bayan mu soja ne ai ban san shi ba ba mu san shi ba amma shi kawai ji yayi cewa ya zai bada gudumawar sa da uniform din sa ya zo ya tsaya inda ake karatun addini wannan kana tsammani in ya zo ya zama babba ya zama wani abu ya tashi na addini tunda ya gani a masallaci ya fara me kake tsammani daga baya in ya zama babba Allah ya sa ka zama babba haka ne yanzu waɗannan ɗan social media dukkan suna dauke-dauke ba biyan su ake yi ba wani ma shi ya sa data da kansa duk wanda yake da zuciyar da zai iya wannan a masallaci nan gaban ya samu arziki kana ji me zai yi bukatar mu fa shine tsari mutanen mu kuma galibi ba marwata bane rashin tsari ne yasa da yawa daga cikin masu kuɗi ba sa bara kuɗin su ayi wannan abin da na faɗa saboda ya san ya bayar ta yiwu cinyewa za a yi ko kuma ba a yi tsari ya ga yanda abin zai aiki ba shi ya gani a Saudiya ya dauka irin wannan sai dai a Saudiya ka daya amma Najeriya ba zai yiwu ai ba wallahi zai yiwu baka liman ina bada shawara tun daga yanzu aiki ya hau kanka wannan masallacin ka san yanda za masallacin nan zai ci gaba ya zama irin masallatai da ni da kai da muka gani a kasar Saudi Arabia da hidimar da suke wa al'umma irin sai kamata ka mai da masallacin nan na tabbatar da shi kansa wanda ya gina masallacin da sauran ɗan uwansa da sauran mawadata dukkan su din suka ga da gaske ake yi za su yi tare da abin da nake fara maka wannan malamin da kuke gani inda ba don karfa ba shekara da shekaru yana cin Allah ya saka da alheri kawai kuma ladiwa masallaci ne ko da yake kuma na faɗa na ce ba zan faɗa ba shi ma wancan din shi ma ya ci nasa duk a masallaci ne duk wanda ya zauna a Madina sai da ya ci ni ne kawai na ci kaɗan to Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya albarkace mu gaba ɗaya wannan masallaci Allah ya albarkace shi dukkan masallatanmu Allah ya albarkace su Allah ya albarkace limamanmu ya kuma musu muwafaka wajen gudanarwa mai kyau da jagoranci na arziki kuma Allah ubangiji ya ɗaukaka